Wani yunkuri na tabbatar da tsaro da kuma magance fasakaurin mutane. Ma'aikatar shige da fice ta Najeriya ta fito da sababbin manufofi da suka fara aiki nan take. Waɗannan manufofi sun hada da yadda baki za su shiga Najeriya da kuma yadda za su zauna a ƙasar. Ministan cikin gida Lieutenant General Abdulrahman Dambazo mai ritaya shine ya kaddamar da manufofin.
Abubuwan da suke addabar mu a halin yanzu, magana ta'addanci, maganan shigowa da makamai, maganan fita da shiga da yara ƙanana, ɗan mata da maza, aje wani lokaci aje a sai da su, duk za su duba wannan tsarin su gani. Abu na biyu shi ne, duk wanda ya shigo wannan ƙasar baƙo, wannan tsarin ya ba da damar a san daga ina ya fito, ina za shi, ina ya zauna.
A wannan sabuwar manufa, masu neman visar shiga Najeriya za su samu cikin sauki, domin an sauya tsofaffin hanyoyi da ake bi wajen samun visar. Kamar yadda shugaban hukumar shige da fice Muhammadu Baban Dede ya yi bayani.
Duk wani baƙo kafin ya baro gida, in dai yana so ya zo ƙasar nan don harkar kasuwanci, ba don ya zauna ba, don ya harkar kasuwanci da abokin kasuwanci ɗan Najeriya, shi ɗan Najeriya nan zai yi rubuta mana. Ga yanzu ne muka yi bayani, muka ce ba sai ya zo ofishinmu ba, har mun ba da email address 0a@nigerianimmigration.gov.ng, sai aiko. In mun yi bincike za mu ba shi visa, mu sanar wa mutumin, mu sanar wa kamfanin, mu sanar airport mutum ya yi tasowa ya taho. Wannan sauki ne da a ce sai mutum ya je embassy, saboda akwai manya-manyan 'yan kasuwa a duniya. Misali kamar Aliko Dangote ya iya tafiya yana Amurka yana harkar kasuwanci, wani abu ya taso sai tafi Hong Kong, ba zai iya dawo Najeriya visa ba, don dokar visa idan da take ko ka karba a garin da kake zaune ko kuma garin da kake kasar kace, ba dama ka karbe ta kana yawo. Ba za ka ce ɗan Najeriya yanzu ka tafi yawo Hong Kong ba, kuma ka ce Hong Kong ku ba ni visa, ina son na tafi India, India ba za su baka visa ba. To yanzu mu mun yadda manya-manyan 'yan kasuwa wani suka dace su zo su yi harka irin su Aliko, wani suka yi kamar su Aliko Dangote a wata ƙasa, suna so su zo ƙasar nan, abokan kasuwancin na Najeriya su za su rubuta mana kuma za mu ba da wannan visa, an samu sauki.
Wani hukunci aka tanadar wa masu fasakorin mutane? Muhammad Baban Dede ya yi ƙarin haske.
To yanzu wannan doka ta ce duk wanda ya safarar mutum za a iya kai shi gaban alkali a kulle shi kuma a ci tararsa hatta miliyan ɗaya ko kuma ya shiga kurkuku ta har shekara goma. Wannan babban bambanci ne, kuma ƙasashen duniya za su san cewa wai ba kawai mun bar mutanen mu sun fita haka ba, duk wanda ya safarar mutum ko ya fito ci zai shiga gaban kulliya. Na biyu, wannan doka ta ce a da muna ƙarƙashin Ingila, wanda suke yin rijista shi ne ake kira alien registering baki, kawai sai mutanen da ba 'yan ƙasar Ingila ba ne ko kuma da Ingila ta raina sai ake kira alien. Yanzu ko duk wani baƙo da ya shigo ƙasar nan amma yana da niyyar zama fiye da kwana 80 dole ne ya rijista a jihar da yake zaune ko a ƙaramar hukumar da yake zaune, nan babu shi da. Na uku, wannan doka tana da wani muhimmanci abinda babu a wancan, a maimakon hukunci da a ce wai in kai laifi za a baka tara ta 200 ta 100 ko yanzu ku tara ta yi karfi, doka an ta karfi kamar tara ta yi yawa, to tara ta yiwa ta kai har wajen miliyan guda, ta ba wa power ga kuma shugaban shiga da fice ni wanda za ka kasance za a kama mutum a gaban alkali ko yaushe a kulle. To alhamdulillah wa'annan su ne manya-manyan bambanci tsakanin
waɗannan manufofi. Sun maye gurbin waɗanda aka yi shekaru 53 ana amfani da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.